Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Salo Rabi ne daga nan birnin Washington DC ke murna gabatar muku da shirin da rashin tayi. Makon jiya muka so maka muku muhawara akan kasafin kudin baɗi da yanzu yake gaban majalisar dokokin Najeriya kuma har sun fara yin muhawara akai. Yau baki namu Alhaji Adamu Mu'azumu Dibbo, Malam Yushau Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsinma za su ci gaba da firar inda za su mai da hankali akan alfanu ko illar cin bashi wajen cike gibin da ke akwai a kasafin kudi. Ba tare da bata lokaci ba ga wakilin murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda da ci gaba da firar. Madina fili gare ki.
Zan koma ga Adamu Mu'azu Mujibbo. Kaji abin da Sani Aminu ya faɗi cewa a duk lokaci aka karbi bashin kudi yana zama wa kasa fitina. Cikin ɗan kwanakin nan majalisar dattawa ta amince ma shugaban ƙasa ya ciwo bashin kuɗi dalar Amurka biliyan 5.5. Menene alfanun cin bashi?
Ai ba wani ni a gani na fa. Ko don na aikin banki ne ko ba laifi a ci bashi a aiwatar da ayyukan gwamnati. Amma bisa ga cewa lallai za a yi amfani da wannan kuɗin abinda aka ce za a yi da su. Ba za a je a ciwo bashi a zo wani ya yi almundana da kuɗin ba. Yanzu layin jirgin ƙasa da za a yi daga Lagos zuwa Calabar ai bashi aka ciwo, amma aikin na tafiya layin dogo da aka yi tsakanin nan da Kaduna bashi aka ciwo, amma an gama jirgin ƙasa na zuwa. Yanzu manyan mutane masanatoci jirgin ƙasa suke shiga su tafi Kaduna, yanzu wannan layin za a ƙara shi zuwa Kano har zuwa Maiduguri. So cin bashi ba laifi bane in za ka yi amfani da kuɗin ka aiwatar da ayyukan da kake za ka yi. Na biyu magana da shi Alhaji ya yi shine da magana cewa kuɗin wato foreign reserve kuɗin tattalin arziki da aka ware aka keɓe aka ajiye don gobe shine matsalar da gwamnatin Goodluck Jonathan ya shiga. Da kuɗin farashin mai ya fadi sai suka fara ɗaukan sa hannunsu a cikin asusu suna ɗauka suna kashewa suna ɗauka suna kashewa. Daga biliyan 40 kuɗin tattalin nan ɗin musu ya dawo biliyan 23. Shi yasa naira ta kame dala ta zama naira 500. Aka shiga matsala kuɗin mai ya
ƙara
har da 20. Haka Bature ya tsara tattalin arzikin duniya. Muka cikin duniyar muke duniyar Turawa. In baka yi yadda suke yi ba karya ka za su yi. Don haka tsarinsu ita ce yawan kuɗin ajiyanka wato foreign reserve shine ƙarfin tattalin arzikinka, shine ƙarfin kuɗinka, shine kuma ƙarfinka da za ka ciwo bashi mai yawa ka zo ka aiwatar da ayyuka. Don haka in aka shiga wani irin yanayin da babu ba gaba ba baya ana iya sa hannu a ɗauka a yi amfani da shi amma na emergency. Amma in kullum muka ce in gwamnati ba ta da kuɗi tana da buƙatar ta sa hannu ta ɗauko daga cikin asusun ajiya to za a yi waye gari ka bamu da ko sisi mai ɗin nan wata rana zai ƙare.
Kada doka ce sa hannu cikin wannan kuɗi?
Ba wata dokar da take kada ka taɓa sa hannu a aljihunka ka kashe kuɗinka. Amma kuma in baka tattali wata rana kwa iyali in baka tattali wata rana zaka waye gari baka da kuɗin cefere. Haka abin yake, haka gwamnatin ma take. In gwamnati ba ta tattali ba ta ajiye kuɗin ajiya wata rana za ta waye gari ta ga ko kuɗin albashi ba ta da ita.
To kenan Bature ya mana tsari mai kyau kenan.
Haka ma hankali yake bukata. Yanzu kai magidanci in baka tattali lokacin da kake da ƙarfi kake aiki kana karɓar albashi ko kana kasuwanci kana samun kuɗi baka tattali baka ajiya duk abin da ka samu kai bindiga da kuɗin. Wata rana in ka tsufa kawai gari baka da kosi ziya za ka yi.
Alhaji Yusha'u bari zo gare ka. Wannan kasafin kuɗi na baɗi da shugaba Buhari ya bada an ware trillion 3.4 a ƙananan ayyuka, manyan ayyuka an bada trillion 2.4. yaya kake kallon wannan?
Eto kullum za mu kalli debt ratio na ƙasan, ma'ana za mu kalli bashin da ƙasan take ciki da kuma giɓin da kasafin kuɗi yake ciki da kuma ainihin commitment wato abubuwan da gwamnati ke yi manyan ayyuka an samu ci gaba saboda wannan gwamnati ta zo galibi da sama da kashi 50 zuwa 60 ma yana zuwa ne akan al'amuran yau da kullun kawai to amma yanzu an fara zuwa inda ayyuka suke amma kuma ayyukan dole ne sai an ciyo bashi a kasashen waje bashin Najeriya a yau 2017 ana magana dala biliyan 65 a kan kasa kudin ajiyanta ana magana dala biliyan 34 saboda haka in za ta ma biya bashin sakan da ke kanta ai ba ma da kudi kenan saboda haka kullun a kokarin management na da tattalin arzikin kasa akan kula da abubuwa da dama amma ayyukan da ake sawa dole ne saboda gwamnati dole ta biya albashi a ciki har da albashin shugaban kasa da albashin masinja kuma gwamnati dole ta fitar da ayyukan yau da kullun a cikin har da ziyarar da shugaban kasa yake da ziyarar da ma'aikatan gwamnati suke da ayyukan yau da kullun na gwamnati wanda ya hada na 'yan sanda da na sojoji saboda haka kasan wato abinda bashi kace wa in dambu yayi wa bai jin mai kasan tana da girman gaske tattalin arzikin sa yana da fadi da girma sannan kuma abubuwan da ke gina tattalin arzikin kasan suna da gibi da yawa gibin nan shi yasa dole ne a shiga kasuwan kudi saboda don haka aka yi su
kaso kudi kana nufin dole a ci bashi
ai dole ne tun duk inda aka yi banki an yi banki ya kirkiri kudi ne kuma banki na kirkiran kudi ne wajen bada basussuka sannan amma aikin bankin a Najeriya shine ya shiga wani hali da yake kokarin saitin kansa misali kamar tun da gwamnati ta yi asusu a tilan asusu ta tattara kudin ta sa shi asusu kwaya daya bankuna suke ta kokari su ne kamar su karbi kudaden da suka rage hannun al'umma su kuma al'umman da kudaden da babban banki ya buga ya kawo cikin tattalin arziki mu har yanzu ba mu fahimta da bankunan ba da yawa daga cikin mu na ije kudade a cikin ba a cikin bankunan ba to in mun ka ije kudi ba a cikin banki ba mun karya banki mun karya tattalin arziki ki kula har foreign exchange kudaden da ya kamata a ce ba a ganin su a tattalin arziki suna cikin su kawai a cikin tattalin arzikin Najeriya to irin waɗannan DBOE bankuna su canza mutane su canza amma kasafin kudin da aka yi a daidai abin da gwamnati ta samu da kuma gidin da ta yi a cikin sa da kuma kallon kasafin kudin da suka faru shekara uku da ya wuce kai ba ma shekara uku ba in kika dauko shekara 10 da suka wuce tun daga 2017 kasafin kudin da ya sha bamban shine kasafin kudi na 2014 wanda lokacin ne tsohon shugaban kasa ya ciro dala biliyan 2 da miliyan 800 a lokaci daya aka zuba a tattalin arzikin kasan wanda tun daga wannan zuba kudi mai yawan gaske cikin tattalin arzikin kasan muka samu babban matsala da kudaden ajiyan kasan mu muka samu matsala da bankunan da ke cikin kasan mu na basussukan da ya ta girma wanda a yanzu ya zama tattalin arzikin lalura saboda gidin kudin da aka sa na biyan bashi na trillion 2 bashi da zaka biya sannan da banda yawan wannan kudi na bashi da aka sa akwai kudade kuma na musamman wanda an ciyo bashin su ne domin a biya basussuka a cikin tattalin arzikin kasa wanda ake debt restructuring ka karbo wani kudin don ka biya wani kudin amma wannan shi ma yana da kyau saboda in ka kalli darajar kudin ka a daidai lokacin da zaka kace biyan bashi a kasan waje ba zai yiwu ka tattara kudin ka wanda kake neman gina tattalin arzikin ka ka kuma dibe shi ka fitar da shi cikin tattalin arzikin kasa ka karbo dala tun tana naira 195 yanzu dala tana 305 kuma ka tattara kudaden cikin kasan ka ka tattara su sannan ka sake kwasa ka zubar a waje wannan yasa dole a shiga kasuwan kudade na waje din a ciyo irin waɗannan kudade domin a gabatar da manya-manyan ayyuka kuma muna godiya da scoop da kuma abin da ya shigo da biliyan 100 cikin tattalin arzikin kasan in aka yi aiki da shi kuma aka yi sustaining aka kuma ci gaba da fito da irin waɗannan tsari to zai taimaka mata tattalin arzikin kasan
yawan kudin ayyukan yau da kullum da kuma ayyukan manyan ayyuka da gwamnati take su dai ayyukan yau da kullum din nan shi shugaba Buhari da ya hau mulki ya ce a tantance masa yawan ma'aikata a garin yin wannan sai aka gano akwai ma'aikata na bogi da yawa da ake kowace wata ana fidda kudaden albashin su a masa cewa ke yanzu wannan an toshe ma'aikatu 461 duka sun yi tantance ma'aikatansu sun gano wayene ne na bogi wayene ne na gaskiya na barai na biyu gurin fansho kowane wata gwamnatin tarayya tana kashe biliyan 24 akan kudin fansho ashe su ma suna da yan fansho na bogi wannan ma shugaba Buhari ya sa an tantance yanzu wannan kudade 24 billion naira na kudin fansho da da ake sacewa yanzu an bar sace su abinda ya kamata yayi domin a rage yawan kashe kudi wajen harkokin yau da kullum shine kamata yayi gwamnati ta dubi ma'aikatu wanda ba su da muhimmanci da kuma wanda ma'aikatu da yawa sai kaga suna yin abu daya zan baki misali yan sanda suna da doka ta ba su izinin bincikan masu laifi kuma su kai su gaban kotu EFCC an ba su wannan dama su ma ICPC an ba su DSS an ba su ma'aikatar shari'a an ba su mutane ma'aikatu biyar suna abu daya ana iya yin wani kuskure ma yadda za a yi a rage yawan ma'aikatu a rage yawan ma'aikatan domin a samu yadda za a yi a samu abin da ake cewa efficiency kuma a rage yawan kashe kuɗi domin kowace ma'aikata duk aikin da za a yi sai ka ga yanzu zan baki misali in kika je airport zaki ga immigration mutane takwas suna tsaye zaki ga custom mutane goma zaki ga civil defense zaki ga sojoji zaki ga yan sanda duk suna tsaye suna aiki ne aiki da suke yi kuma dukansu dinnan suna jan albashi dukansu dinnan ba a rasa ciwaciwar da suke a office na kashe kudin gwamnati idan aka yi wannan zai rage yawan kudin da ake kashewa na harkokin yau da kullum na gwamnati sai a ƙara wannan rangwamen da aka san wannan ragin da aka san sai a ƙara waje manya-manyan ayyuka na gwamnati
jama'a anan zan yi sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu Alhaji Adamu Aliyu Mu'azzam Modibo Malam Ishagu Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsin ma da wakilar muryar Amurka da ke Abuja Madina Dauda da Solomon Abo tare da Chubahiro Dodone da suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke muku fatan alheri
kudi ne aka ce da hanya mai kudi ne aka ce da hanya mai kudi aka ce da hanya mai kudi ne aka ce da hanya mai amma ba bi sai ja shan ki ba